والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وحملها الإنسان وأشفقنا منها فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الله تعالى هنا تشوى shi ya bijiro da amana ga sammai da ƙasa da duwatsu amma sai suka tsorata daga daukan wannan amana din suka nemi Allah ya musu afuwa daga daukan amana din amma sai mutum yace shi a bashi zai iya to kuma mutum shine yawan zalunci ne mai yawan jahilci kuma Allah ta'ala ya faɗi dalilin da yasa ya bijiro da wannan amana din yace wato yayi haka nan ne dan ya sakan tama mumune maza da mata da ya kuma azabtar da munafukai maza da mata wannan shine dalili wato kenan a takaice wannan wuri guda kenan akwai wurare da dama cikin alkur'ani inda Allah ta'ala ya gaya mana dalilin da yasa ya halitta ya kuma ɗora mu a nan to wato yayi mai dan gaskiya gaskiyan nan shine dama Allah ta'ala ya shirya gidan rahama da wuri rayuwa na jin daɗi wanda ita ce rayuwa irin rayuwa da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba sannan kuma zuciyar mai sawwala wannan rayuwa bai taba sawwalawa irin daɗin da ke wajen to wannan shine dalilin da yasa Allah ya halicce dan rahama shi yasa ya halicce mu yayi mu ne dan ya kai mu ga wannan rayuwa din ba muna nan ne dan mu zauna ba mun zo nan ne ba dan komai ba dan makasubi shine zuwa wancan rayuwa din amma da yake Allah ta'ala mai hikima ne kuma mai rahama ne mai jin kai sai ya zama cewa maimakon kawai ya halice mu ya dankara mana a'a sai ya ce mana ga tai ba mu kaɗai ba ya tai nan a cikin halittu da aka ce sammai da ƙasa da duwatsu ba yana nufin kawai sammai da ƙasa da duwatsu yana nufin da sammai da abin da ke ciki da ƙasa wata a takaice halittu gaba ɗaya abin da Allah ta'ala ke nufi kenan da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba da wanda muke da labarin su da wanda ba mu da labarin su aka yi ta yin wannan amana din sai mutum yace shi a bashi alhali sauran halittu sun ce su dai kawai ayi musu afuwa kun ga kuma da mun ce ayi mana afuwa da ayi mana afuwa su kuma sauran halittu su sun ji tsoron kada su zo ne a ba su amana din su kasa riƙewa amma sai mutum maza yace shi a bashi to sai Allah ta'ala ya ce to gashi ya dauki amana din shi gashi ne yawan zalunta wato zaluntan kanshi ne ya kuma rawan jahilci ne tun daga shi muna iya gani mu ma yanzu na bin a tambaye mu ne amanan nan da aka ba mu menene amana din sannan muna cika amana din ko ba mu cikawa muna ina bin a tambaye mu ne za ka gani in ka dubi tarihin mutum tun daga zuwa annabi adam zuwa goron kasa har zuwa yanzu za ka ga kawai mutum kowace bijirewa yake yi wato in ma aka samu lokacin da aka dan rike amana din zuwa can kuma sai kaga an sake kaucewa daga kan hanya to kuma sannan bayan da aka bada amana din nan sai ya zama cewa wato Allah ta'ala bai kare mu haka nan ba kawai sai ya sake tunatarwa sai ya sake tara rayukanmu tun da kafin a fara zuwa duniyan nan tun ma kafin a yi halitta na farko ya sake tabbatar mana da cewa shine ubangijinmu in mun zo nan shi za mu bai taron kun ga taron farko da aka bijiro da amana to halittun sa mu da kasa na biyu ko ƴan adam ne kawai aka tara aka dauki alƙawarin su cewa idan suka zo duniyan nan Allah ta'ala za su bauta ma ba za su bi kowa ba sai Allah sai wato rayuwar su za su tafi da shi ne yadda Allah ta'ala ya ce wannan shine makasudin zuwa mu nan wajen kuma sai Allah ta'ala ya sake tunatar da mu kafin a fara turo mu duniya don mu san menene abin da ya kawo mu to duk da haka nan to Allah ta'ala bai bar mu haka nan ba kawai ko da aka zo duniya nan ko da yake kafin a zo to banda cewa dama shi mutum shi an yi mishi halitta ne irin wanda shi amana kai da ake magana kai shi ne a cewa mutum za a yi mishi halitta wanda za a ba shi zaɓi sauran ko halittu ba a ba su zaɓi ba shi mutum an ba shi zaɓi me ya zaɓi ya bi Allah ko kada ya bi sauran halittu ko an bukar da su ne a kan hanyar Allah ta yadda ba ma za su iya tunanin saɓa ma Allah ba to kuma kafin mutum ya zo duniyan nan sai ya zo da abokin gaba a sanadiyar abin da ya faru tsakanin lokacin da Allah ta'ala ya yi ganganci jikin annabi adam ya hura mishi rai ya kuma koya mishi ilimi, ya nuna mishi cewa ya nuna ma sauran su malaiku cewa ya fi su ilimi, wanda ba ina son ka duba wannan ba nan tunda ba ma lokaci. To sai ya zama cewa abinda Iblis ya yi a lokacin sai ya zama mutum ya zo yanzu yana da matsaloli biyu ga amalin nan da aka bashi wanda ko shi kadai aka bar shi da kanshi. So shi ne gwagwarmayan da zai zo ya yi a nan, wato ya yaƙi zuciyan shi, ya tankara zuciyan shi, ya bi abin da Allah ta'ala ke so. To amma kuma sai yanzu ya zama cewa tare da wannan irada da aka sa mishi da san ran shi da aka sa mishi, kuma ana son ya fi ƙarfin san ran shi, sai kuma gashi ya zo da abokin gaba. Abokin gaban nan shine shedan musa abin da ya faru ba shi nake son faɗa ba. Don haka kaga yanzu yana da matsala biyu, ga matsalan kanshi, ga matsalan Iblis. Shi kuma wannan Iblis din ana gudanar da shi a cikin, wato kenan shi yadda yake zai ma iya ratsa jikinka ma ya wuce kai baka ma sani ba. Kamar yadda Allah ta'ala ke cewa da shi da kabilan shi suna zuwa maka ta inda baka sani ba, suna zuwa maka za su zo ma mutum ma wani lokaci ba zai iya bambanta tunanin shi da kuma abin da shedan ya sa mishi ba, tunda yana zuwa ta fuskoki daban, yana ma ta zuwa ta hanyar alhairi, ya zama kuma mugun abu yake nufi. To wannan Allah ta'ala da rahaman shi sai bai kyale mu haka nan ba kawai, sai zama sai ya turo annabi bayan annabi don su tunatar da mu wannan amana da muka dauka. Don shi Allah ta'ala mai rahama ne, shi kuma ya halice mu, ya san mu da rauni, ya kuma san mu da mantuwa, ya san cewa mutum yanzu nan ya mishi wa'azi zai ji kamar kila ma ya zubar da hawaye, kuma ya yi alkawarin ba zai zama bawan Allah na gari, amma zuwa can zai samu wani abin da zai sa ya mantar da shi. To Allah da rahaman shi bai kyale mu haka nan ba kawai, sai ya turo annabawa dai bayan ɗaya ɗaya su zo su tunatar da wannan amana ɗin, su tunatar da mutane daga lokaci zuwa lokacin suka manta cewa ga shi farko ga matsayinsu, su bayi ne na Allah, kuma an kawo su nan ne don wata manufa, ba an zubo mu nan ne mu yi abin da muka ga dama ba. Haka nan aka yi ta yi har aka zo, kuma kowane annabi don zai iya zo kafin ya tafi tsakanin shi da wani annabi ɗin zai bar wasiya ga wani wanda shi ne zai zama shugaba, shi ma wasiyin nan in zai tafi in wani annabi bai bayyana ba shi ma zai bar wani ya ce to ku ci gaba da bin wannan har wani annabi ya sake bayyana. To haka aka yi ta yi har aka zo kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi. To da aka zo kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi shi ma ya zo iyakan abin da zai yi, kuma ya Allah ta'ala ya sa cikin shekara 23 kiran daga yin mishi wahayi da kuma barin shi duniya shekara 23 ya isar da sako, kuma Allah ya nuna mu'jiza babba a wajen isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi. Ya zama cikin wannan shekaru da 23 Allah ta'ala ya sa ya canza zukatan mutanen da zukatansu ya fi karafe abin nan me yake da suna tauri, ya zama masu kakkausan zukata, suka zama masu rassausan zukata, ko da yake ba kowa da kowa ba, amma an samu mafi yawa wanda kawai irin canjin da Allah ta ya kawo mu'jiza ne kawai nashi. Allah ta manzo Allah sallallahu alaihi kuma tun ma zuwan shi da kuma lokacin tun zuwan shi da kuma gaba daya ayyukan da ya ta yi har wannan shekara 23 ya yi ta nuni ga al'umma cewa to in ba shi fa zai tafi ba daɗewa zai yi da su ba, amma idan zai tafi zai bar wasiye wanda waɗannan wasiyan su za su ci gaba da nuna ma al'umma har zuwa ranar kiyama. Wasiya bayan wasiya su 12 su za su ci gaba da ba za a taɓa samun lokacin da duniya za ta zama ba a tsaye daga cikin waɗannan wasiye ɗin nan nashi. Na farkonsu shine Imam Ali Amirul Mu'minin alayhi salam, wanda shi kuma shine mijin Sayyida Zahra alayha salam, ita ko Sayyida Zahra ita ce uwar sauran guda 11 din. To amma kamar abin da muka sani ya faru, kamar yadda ya sha faruwa, sauran annabawa ma duk lokacin da suka bar wasiyin sai an sami yan tawaye ba su yarda da wannan wasiyin da suka bari ba. To haka ma aka samu akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi, ya zama ga wanda aka yi wasu ci da abikai ba ma shi kadai ba, ya yi wasu ci da alimamai 12 amma ba su aka bi ba, sai an yana barin duniya aka canza abubuwa aka juyin mulki, ya zama cewa wasu ne kawai aka bi ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce ba. Wannan kuma shi wato shi ya kawo irin matakin da ita Sayyida Zahra ta taka, wanda shine babban abin da sakon da nake son ba mu a wannan magana da nake son yi na cewa wato babban abin da ita Sayyida Zahra ta koya mana shine wato tsayawa mu tunkari zalunci wato mu ce ma azzalimi azzalimi ba mu kuma yarda da zaluncin shi ba wannan shine babban abin da Sayyida Zahra ta koya mana alhamdulillah yau mun ga irin soyayya da ƴan uwa suka nuna ma Sayyida Zahra alaiha salam ba ma yau da tun jiya shekaran jiya duk ana nan duk gashi nan yanzu ma mutane suna cikin rana dan mene dan soyayya ga Sayyida Zahra alaiha salam to amma me kuke tsammani zai faranta ma Sayyida Zahra rai shine wannan gwagwarmayar da ta fara mu mu ci gaba da shi wato zama cewa babban abin da za mu yi alƙawari da shi a wannan lokacin za kuma mu yi koyi da shi a rayuwar Sayyida Zahra shine tunkaran zalunci dan yanzu idan kuka duba duniya gaba daya zalunci ya mamaye duniya gaba daya wato kamar ma yanzu kawai sun ga ƙarshen su ya zo azzalume ina faɗin azzalume fa na duniya gaba daya hatta na nan da na ko'ina ma in kun lura ku duba duniya gaba daya ku ga abin da ke faruwa sun ga ƙarshen su ya zo kuma muna fata insha Allah ƙa'im ya kusa bayyana wanda shine imam na 12 dan haka shi ma a cikin tsoro suke ko tun lokacin Bush abinda ya sa wannan Bush din nan Bush dan wancan Bush din abinda ya sa ya kai hari Iraq kenan ya ce akwai wasu irin a ban san yadda zan ce nubuwa ban san yadda zan menene zan ce ma nubuwa ne eh ba annabta ba lalle wato kamar prophecy kenan ya ce prophecy akwai wasu abubuwan da aka ce zai faru wanda a Iraq a wannan Iraq din zai wato abubuwan da za su faru a ƙarshen duniya to Iraq za ta taka babban rawa a wajen wannan area din da Iraq da Iran da menene shi yasa ya kai hari nan wajen ya faɗa da bakin shi ya ce shi yasa ya ce akwai wasu irin dangerous prophecies shi wato abinda yake ce ma dangerous wato wasu irin nubuwa da sai da zan ce ma nubuwa ba amma ina fata an gane cewa wato abubuwan da za su faru kamar misali yadda aka ce imam zai bayyana zai je haramin makka anan zai jingina da ka'aba anan kuma zai fara karban bai'a da sauransu to duk wannan irin shi ne nubuwa ai kun ga an faɗa ne kafin abin ya faru to sai yake cewa akwai wasu irin nubuwa masu hadari sosai wanda aka yi wanda wato lallai shi yasa ya fito shi da duk matakin da yake dauka sai yana dada matsowa da abin kusa to yanzu kun lura sun haukace kafiran duniya gaba daya da azzalumin duniya sun haukace kun ga a halin nan da muke ciki yanzu sun je sun haddasa fitina a kasashen musulmi da dama yanzu wato sun je suka haddasa a wurare da dama kawai a halin da muke ciki yanzu ana kashe ƴan uwanmu na Yemen ga Bahrain ga ƴan uwa na Bahrain ana kashe su ga ƴan uwa na Saudiya ma ana kashe na kashewa ana sawa a cikin kurkuku sannan kuma a ko'ina a duniya haka ma Gaza haka gabaɗayan Philistine haka Misra da sauran wurare a duniya ga Tunisia na ga Somalia ga wurare da dama kawai sun je sun farma musulmi mu kuma ga mu nan kun ga irin abin da suka kawo mana nan yanzu sun kawo abin da suna ta kashe-kashen rai kawai ba yanzu kawai kashe mutane ya zama kamar kiyashi to da alama sun haukace ne wato sun ga ƙarshen su ya zo kun san idan mutum yana buge-buge idan aka samu azzalimi yana buge-bugen ƙarshe to ba abin da ba zai iya yi ba tunda ko wannan muzahara din nan da aka yi yau sun fito ga sunan kila ma kuma kun gaggansu har sun ce za su harbi wasu ƴan uwa ƴan suka ce to kuna harbin wani daga cikin mu to wanda ya harbin ba zai tafi da lafiya ba kila wasu sun gansu wasu kuma ba su gansu ba kuma ko a yanzu ba wai sun tafi bane suna nan to haukan su ya tashi sosai dan sun san ƙarshen su ya zo to a wannan lokacin da zalunci wanda yanzu a da can idan ana zalunci za ka ga wannan munafikan kasashen turan nan za su rika cewa human rights democracy menene ana da haƙƙin ƴancin ɗan adam menene to yanzu a sarari su ma suna abin da suka ga dama yanzu ba masu da bakin magana ko da yake ba su da kunya har yanzu za ka ji suna wannan magana ɗin to kaga yanzu dai tunda zalunci ya mamaye ko'ina zalunci sai ƙara ƙaimi yake yanzu muka fi bukatan wannan darasin Sayyida Zahra na tsayawa a gaban zalunci kace ma azzalimi kake kuma mun maka bara'a kuma baka isa mun mu bi ka ba kuma ba abin da zaka iya yi da mu ba dai kisa bane ai shine mun kura ko ai ba kisa da ai ba da kisa suka fara ba suna kusa a daure mutum ne a kurkuku ai azabtar da shi ai wannan to yanzu kisa sosai suke yi yanzu mun san cewa yanzu sun yi watanni da kawo muta da wato da daukan matakai daban-daban ya ma fi abu da watanni da dama ya matakai da dama daban-daban na cewa wato sai sun ga sun kashe malam kullum idan muka fito za mu zo program a nan Husainiya ko a ko'ina muna fita dama da nufin koma menene zai iya faruwa kuma mu koma da koma ne zai iya faruwa kun an ga da haka ne me yasa haka nan suka ƙara wannan ƙaimi don sun san ƙarshen su ya zo dama idan ƙarshen azzalimi ya zo ba abin da yake tunani sai kisa kafin nan zai yi tunani ne dan ba da cin hanci ne yayi wannan to yanzu ya ga tun wannan ba zai yi ba yanzu kisa kawai yake son yayi yana ganin cewa shi wannan mutumin idan aka kashe shi shikenan kai wai na sa rai ne cewa in aka kashe shi mai wasaran yan uwa za su yi mishi su saranda ko kuma su yana da wasu wanda yake kila ya sa rai da cewa su za su mika musu yan uwa din su ce gashi nan mun ba ku kyauta ku ga jama'a nan sun zama naku su suna wasa ne kawai dalili dan ba su san cewa wannan ma shi ne ma zai kawo abin da zai kawo karshen su na wato karshe irin karshen da wato sai sun gambace da ma su macizai ne ma kun san maciji ana bi ne abin buge a kashe ko to irin abu karshen da zai zo musu zai ma fi wannan idan suka yi wannan gigin ya kwashe su to ni abin da nake kira ga ƴan uwa shine in dai da gaske muna son Sayyida Zahra kuma wannan murna din muna son lalle Sayyida Zahra ita ma ta yi murna da mu ta yi mana addu'a ta yi mana mu samu jiwarin ta ranar kiyama to dole ya zama wannan darasin da ta bari dan shi yasa ta dage ba ma ita ta ɗaya ba bayan ta wannan darasin ne yayin ta ɗaya bayan ɗaya suka ɗauka har zuwa ƙarshe wannan darasin ne sai da Imam Hussein ne ɗauka a Karbala shi yasa ya ce idan dai addinin manzo Allah ba zai miƙe ba sai an kashe shi to duk gaba ɗaya zuwa kawo duk wani makami a ƙarasa shi da shi so abinda zai sa wannan murna da muke yi ya zama tabbatacciya kuma da gaskiya muke kuma har sai da Zahra ta yarda da mu kuma ta nema mana juwari daga wajen Allah da kuma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi shine ya zama cewa wato mu yanzu a wannan lokacin muraya wannan tsayawa da ta yi ta tunkari zalunci wannan babban abu ne wanda ya kamata ba ma na san kara wani abu akan wannan shine wannan babban darasin da ya kamata a ce mu yi ta nanata ma juna cewa wannan tsayawa a tunkari zalunci kuma shekarun ta nawa duka da ta bar duniyar nan idan shekara 18 wasu wanda suka sa wanda yafi yawa sun ce shekara 21 ya danganta da yaushe ne aka haife ta wasu sun ce shekara 2 bayan wahayi wasu sun ce shekara 5 amma ka kun ga yadda ta tsaya ta dage ko don haka wato ni ina kira mu a wannan wurin kamar yadda nace ba na son mu tsawaita yau juma'a ne kuma mutane sun tako daga wurare masu daga tun daga kofar koyon bana har zuwa nan kuma ga rana ga dai irin dai ga kuma tafiya a gaba don haka ina son in kammala magana na amma kafin nan zan yi mana nasihohi akan wasu abubuwa da aka yan uwa suka gaya mu an ce yau an yi ta fama da sisters akan hanya wasu sun ce sun zo don suna murnan Sayyida Zahra amma sai mutum ya je sa hijabin da ba hijabi ba ne sai ya ce ya sa wasu matsatsun kaya a ce shi hijabi ya sa to kaga idan kina son ki idan kin zo ne kina murnan Sayyida Zahra kana murna ne da abin da ya halarta dole ya zama cewa wato kayi abu ne wanda yake ya dace da shari'a ba ka zo ka yi shirme ka ce kana wasu ma haka jambaki suke sawa to menene da Allah ka sa jambaki ka fito ko kuma ka je ka shashshafa wasu abu ba abubuwa ka zama kamar dodonniya ka fito alhali ka san bai halatta ba wasu kuma sai su je su sa kunshi a hannunsu mai ado na fulawa su rika nunawa to lallai a kula da wannan na san akwai mutane iri-iri na san wasu kila ba ko ba su san cewa bai kamata ba ne ko kuma irin da bai yiwa wata ma hijabi ta sani yau ta sa ba dama ba sista ba ce don kai nima jiya ina ji ko jiya ne ko shekaran jiya akwai wata da na gani a cikin Husainiya daga ta shashshafa fuskanta ta abin da nace haba ta kuma yi kunshi mai addu'a a hannunta. Sai na ce mata, don Allah ki rufe wannan mana, menene haka? Ya kamata ba, kin sa wannan kuma maza za su gani. Sai to amma ta yi kawai ta dai sa hijabi ne ta zo. Dan ma sai akwai mutane masu zuwa, amma lalle akwai wasu wanda za su ce su sisters ne amma kuma suna irin wannan. To kamar maganan da na yi ne cewa in dai muna son Sayyida Zahra ta yarda da mu kuma ta yi farin ciki da abinda muke yi, zamu da abinda muke yi na nuna farin cikin haihuwanta, to zamu yi abinda ya dace da shari'a ne, ba mu yi abinda muka ga dama ba. Sannan kuma daga ƙarshe ina fatan Allah ta'ala ya mai da su 'yan uwa da suka zo daga wurare daban-daban, Allah ta'ala ya mai da su lafiya, kuma Allah ya kare su daga sharrin wayannan azzalumai da suka fito, don yanzu an ce suna nan sun fito. Amma ni abinda kawai nake son ce ma 'yan uwa, in su gigi ya kwashe su, kun san wancan karon da sai da aka gama muzaharar Kudus, sai bayan da aka gama suka ga can bayan muzahara suka zo suka kawo hari. To wannan karon in gigi ya kwashe su, suka yi ma wasu 'yan uwa wani abu, a koya musu hankali. Mutum ya san cewa shi idan ya yi kisa shi ma ba zai tafi da rai ba. Don gaji ba abin da ya sa ba su yi hargin ba kenan. Don sun zagaye wasu 'yan uwa za su harbe su. Su kuma 'yan uwan sai suka zo suka zagaye su suka sa su a tsakiya. Suka ce kuna hargin mutum ɗaya, to wanda ya yi hargin ba zai tafi da rai ba. To a wanne ya hana su hargin? Don dama suka amfada suka ce ku ba ai magana kawai kuke yi. Ai dama ba ka iya kawai ba bai wuce kawai ku yi rubutu ba, to su gane ba kullum za a yi ta rubutun ba. In suka zo suka taɓa wani, kada wani ya ce wani an kashe wani waya ko yana jiran abin nan. In dai suka taɓa wani, to wanda ya taɓa wani a koya mishi hankali. Wato shi ma in ya ji mishi ciwo ne shi ma ya ji ciwo. Idan kuma ya kashe shi ne shi ma ya tafi ya wuce jahannama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.